Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Murtala Faruku Sanyinna da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Lahadi 27 ga watan Agusta na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga Murtala da kanin labarai.
To Hafiz, a zaman wani yunkuri na ƙara janyo ra'ayin 'yan ƙasa, gwamnatin juyin mulkin soji ta jamhuriyar Niger ta soma tattaunawa da 'yan ƙasar a matakin jihohi. Shugaban 'yan sandan Jacksonville na Amurka ya ce ɗan bindigan nan farar fata da ya kashe mutane a kantin sayar da kayayyaki na Dollar General da ke Florida yana da ra'ayin wariyar launin fata kuma yana da tsanar baƙaƙen fata. Ukraine ta faɗa a yau Lahadi cewa ta harbo makamai masu linzami na Rasha a cikin dare, amma bata bayyana inda lamarin ya auku ba.
Kanin labaran duniyar kenan. Cikin shirin za a ji cewa hukumar EFCC ta kama wasu 'yan damfara ta yanar gizo 23 a arewacin Najeriya.
Wayannan al'amura suna da ban tsoro kwarai, domin suna da dimbin matsaloli ga ita jihar da kuma al'ummar da suke ciki da kuma makoma matasanmu.
Sannan za ku ji martanin kwararru kan kaddamar da wani kundi mai shafuka 20 da kungiyar wanzar da zaman lafiya tsakanin mabiya addinai a Najeriya ta yi.
Wannan abu sun kullo makamunansu da shi ne, kuma ba wani tasiri da wannan kundi zai yi. An wani dalili don mutum zai wa'azi ku cewa ku ne za ku ba shi wani kundi ku a matsayin suwa.
Daga nan za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da kuma wasu daga cikin rayin da kuke aiko mana ta hanyar email. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan la'asariya, ga kuma cikakkun labaran duniyar. A zaman wani yunkuri na ƙara janyo ra'ayin 'yan ƙasa, ga gwamnatin juyin mulkin soji ta jamhuriyar Niger ta soma tattaunawa da 'yan ƙasar a matakin jihohi. Wakilin mu Haruna Mamman Bako ya ce taron wanda gwamnonin jihohi, wato gwamnonin soji a jihohi suke gudanarwa da ƙungiyoyi na fararen hula, kama daga 'yan kasuwa da manoma da ɗalibai da ma'aikata da ma dukkan rukunoni na al'umma, na da manufar ɗin ke ɓarakar bambancin ra'ayoyin 'yan ƙasar kan juyin mulkin.
Akwai ma waɗanda ke sensibiliza suke cewa ka a ta wurin aiki, ga ai ma ikon annan biyayya a ta wurin aiki. To shi iko ba mai bada sai Allah, wanda Allah ya kawo da iko a bishi. In ku yi abin da kuna da rama wanda kuke bi bayan shi, to wane ne jagoran ku?
Sai dai irin wannan bijirewa ce ta kunno kai a kwanakin baya a cikin kungiyar malaman boko karatun mai zurfi, inda kungiyar ta kece gida biyu, waɗansu na goyon bayan juyin mulki yayin da waɗansu ke cewa suna ci gaba da biyayya ga hambarar gwamnati, abinda ya sa sojan korar waɗansu membobin kungiyar da ke rike da waɗansu mukammai da ake zargin yi wa mulkin soja zagon ƙasa. Na tambayi Alhassan Abubakar, memba na kungiyar ma'aikata ta CNT, shin wannan ba matsala ce ta cikin gida ba?
Ga waɗanda suka san yadda abin yake ciki za su iya danganta ta da kamar lamari ne na cikin gida, musamman ma yanzu ka gani ana ciki wani lokaci na Niger inda ake da buƙatar haɗin kai, inda duk wata barka da take tsakanin ma 'yan ƙasa ko tsakanin waye da waye, to ya kamata a boyar da ita domin a tunkari abin da ke gaba gare mu.
Shi ko Malam Muhammad Salisu Lawali, malamin jami'a na jihar Tawa, ce wayayi ba a yi wa gwamnati hito na hito.
Wannan ganganci ne a nawa ra'ayi. Kana da mukami na gwamnati, kuma wani gwamnati ya zo ya amshe wannan iko, kai zo kana mai hito na hito, idan kaga akwai matsala.
Wannan soji in suka tashi yin danniya, akwai mai hana su yi danniya? Abinda mutane suka saba yi ne suke so a ci gaba da yi, kuma wannan ne soji ba za su yarda ba.
A cewar Alhaji Asumana Abarshi, mai shiga tsakani a mataki na jiha, 'yan ƙasa ya kamata su yi hattara da saka siyasa a cikin ayyukan gwamnati ko na ci gaban ƙasa.
Lalle siyasa ta kawo ka amma aikin ƙasa na kai, tunda wata mutu ba siyasa ta za ka biyan ka ba, ƙasa ce za ta biyan ka. To mu hidda riga siyasa mu aji, yanzu mu sa rigan Niger, mu sa rigan ƙasa, mu san Niger ce za mu yi mu aiki.
A gaida wakilin mu Haruna Mamman Bako. Shugaban 'yan sandan Jacksonville a nan Amurka ya ce ɗan bindigan nan farar fata da ya kashe mutane uku a kantin sayar da kayayyaki na Dollar General da ke Florida a jiya Asabar yana da ra'ayin wariyar launin fata da kuma tsanar baƙaƙen fata. Shugaban 'yan sanda T.K. Waters ya ce daga bisani ɗan bindigar ya harbe kansa, dukkan mutane uku maza biyu mace daya da ya kashe bakaken fata ne. Waters ya ce ba wata alama da ke nuna cewa maharin dan wata kungiya ne ko baya ga rike makami da ke rike da farin wato painting alamar gwamnatin Nazi ta kasar Jamus a shekarar 1930 da 1940. Haka kuma maharin ya furta kalaman wariyar launin fata kamin su maharbin. Harbin ya zo ne rana daya da dubban mutane suka tattaru a birnin Washington DC domin bikin cika shekaru 60 da tunawa da gangamin 1963 na fafutukar neman yanci, inda Martin Luther King ya gabatar da shahararren jawabin nan nasa mai taken Nayi Mafarki, wato I Have a Dream.
To nan ba da jimawa Murtala zai sake dawo mana da karshen labaran duniyar, amma kafin nan za mu bude taskar rahotanninmu. Kama mutane 23 da tuhumar ayyukan zambar da yaudara ta amfani da hanyar sadarwa ta yanar gizo a arewacin Najeriya, abu ne wanda ke nuna yadda wannan ɗabi'ar ke ci gaba da yaduwa a sassan ƙasar. Wannan na zuwa ne lokacin da hukumar da ke yaki da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa ta EFCC ke binciken mutane 23 da ta kama a Sokoto a kan wannan tuhumar. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Ranar Juma'a da ta gabata ne hukumar da ke yaki da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa a Najeriya, wato EFCC, ta ce ta kama wasu mutane 23 da take tuhuma da aikata ayyukan zamba da yaudara al'umma ta amfani da hanyar sadarwa ta yanar gizo a Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya. Mutanen da aka kama da su aka kasance daga manyan ƙabilun Najeriya, wato Hausa, Yoruba da kuma Igbo. An lura da cewa suna bushasha ne da kuɗi, abin da ya sabawa hankali, abin da ya sa hukumar ta yi musu duran mikiya kuma ta kama su, kuma yanzu haka tana kan binciken su kafin ta gurfanar da su gaban kuliya idan ta same su da laifi. Na yi ƙoƙarin jin ta bakin hukumar ta haujin kakakinta Kamel Ibrahim, amma dai abin ya ci tura. Na tuntuɓi masana harkar sadarwa ta yanar gizo akan kome wannan ke nunawa.
Sunana Nasir Chindo, kuma ni malami ne da yake koyar da ilimin kwamfuta a makarantun sakandare da suke nan jihar Sokoto, kuma ni memba ne na kungiyar Arewa Computer Library. Kasantuwar mahi yawancin waɗanda anka kama ƴan matasa ne gaba ɗaya. So wannan yana alamta ma al'umma da kuma gwamnatoci da dukkanin wasu masu hannu ga shuni masu ikon gudanarwa a jiha ko a matakin ƙasa gaba ɗaya, shine ya kamata a ɗauki matakan da za a iya sake gina zukatan matasa akan abubuwan da suka kamata, saboda ba komai ne matasan suke fama da shi ba in ba mutuwar zuciya ba. Mutuwar zuciya ita ce ta haifar da wannan tunani na banza.
Masu sharhi akan lamarin yau da kullum kamar Malam Bashir Acida na Jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke Sokoto na ganin cewa wannan abu ne mai illa sosai.
In ka lura yanzu ayyukan wannan hukuma ta EFCC ta matsa musu a inda suke a kudancin ƙasar nan, to yanzu suna ganin cewa kamar arewa wani wuri ne wanda za su iya wato dawo a komai da kayansu domin su dinga ayyukansu ko su ci karensu babu babbaka. To wayannan al'amura suna da ban tsoro kwarai, domin suna da dimbin matsaloli ga ita jihar da kuma al'ummar da suke ciki da kuma makoma matasanmu.
Masanin sadarwar yanar gizo kuma babban sakatare na ma'aikatar da ke kula da fasaha sadarwa ta zamani a Sokoto, Nasir Daniya, ya ce laifukan da ake aikatawa ta amfani da yanar gizo suna da yawa kuma sukan zo ta sigogi daban-daban.
A takaice ma, kayi amfani da social media ka je ka yi ma wani cin fuska ko zagi ko batanci da wasu kalamai waɗanda ba daidai ba ne ƙarya ce kai, shi kanshi yahu-yahu ne. So EFCC ta kama ka, za ta kama ka ta yi yadda take kama ɗin yahu-yahu, so kasi ma cyber crime. Sai dai yana da bambanci a wasu abubuwa, su crimes za a yi waɗanda tsakanin mutum da mutum ne, sannan a kowane kuma criminal ne.
Wannan dai ba shine karo na farko ba da aka kama masu irin wannan ɗabi'ar a Najeriya, musamman a kudancin ƙasar, abin da wasu jama'a ke gani yana da kyau mahukunta su ƙara tashi tsaye wajen maganin waɗannan matsalolin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir. To nan gaba kaɗan a cikin shirin za ku ji martanin ƙwararru kan ƙaddamar da wani sabon kundi da kungiyar wanzar da zaman lafiya tsakanin mabiya addinai a Najeriya ta yi. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Murtala ya dawo mana da ƙarshen labaran duniyar.
A yau Lahadi, Prime Minister India Narendra Modi ya yi kiran da a sanya kungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ta AU a cikin kungiyar ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki ta G20. yayin da yake ishara da kasarsa a zaman maslaha ga sarkakiyar da ake fuskanta gabanin babban taron kungiyar a New Delhi a wata mai zuwa. Kungiyar ta kasashe 20 masu karfin tattalin arziki ta kunshi kasashe 19 da tarayyar Turai ta EU, wanda ya bada kusan kashi 85 cikin 100 na kudaden shiga na duniya, kuma daya bisa uku na yawan mutanen duniya. To amma kasar Afirka ta Kudu ce kadai take a cikin kungiyar daga nahiyar. A cikin watan Disamba, shugaban Amurka Joe Biden ya ce yana bukatar kungiyar ta AU ta shiga kungiyar ta G20 a zaman mamba ta dindindin. Yana mai cewa lamarin zai dauki tsawon lokaci amma kuma zai zo. Ukraine ta faɗa a yau Lahadi cewa ta harbo wani makami, wato wasu makamai masu linzami guda hudu cikin dare na Russia, amma bata bayyana inda lamarin ya auku ba. A halin da ake ciki kuma, a al'adance, farar hula da na soja da ma'aikatan jiragen sama na Ukraine sukan yi bikin ranar Asabar ta ƙarshe a kowane wata Agusta a matsayin hutun ƙwararru, inji shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky a cikin jawabinsa na yau da kullum a jiya Asabar. Ya ce a wannan shekarar a Ukraine za a sami sabon matakin zirga-zirgar jiragen sama na sojan Ukraine domin jiragen yaƙi samfurin F-16 su bayyana a sararin samaniyarmu. Zelensky ya kuma tuna da matukan jirgi uku da suka mutu a sararin samaniya a yankin Zitomir a ranar Juma'a.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Kungiyar wanzar da zaman lafiya tsakanin mabiya addinai ta kaddamar da wani kundi mai shafuka 20 wanda zai koyar da ka'idojin da'ar zamantakewa tsakanin mabiya manyan addinai guda biyu a Najeriya. To sai dai wani kwararre a fannin zamantakewa dan adam na ganin akwai abin dubawa a wannan yunkuri. Wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta hada mana wannan rahoton.
Ganin rashin fahimtar addini da ke faruwa a cikin al'umma har aka kai ga rasa rayukan wasu mutane guda biyu, ɗaya a jihar Sokoto da nan Abuja a watannin baya, da kuma yadda rashin ƙaunar juna da rarrabuwar kawuna ke ci gaba da faruwa a ƙasar, shi ne yasa ƙungiyar wanzar da zaman lafiya tsakanin addinai, wato Interfaith Dialogue for Peace a Turanci, ta kaddamar da wani kundi mai ɗauke da shafuka 20 wanda zai kawo sauƙin fahimtar wasu ɓangarori na addinan da ke magana kan zaman lafiya da ƙaunar juna da yadda za a yi mu'amala ba tare da tashin hankali ba. Rabban Joseph John Hayab jami'i ne a cikin wannan kungiyar, yayi ƙarin haske kan abin da yasa suka dauki wannan mataki.
Wato ilimi wani abu ne da a kullum karatu mutane suke yi. Waɗannan abubuwa da muka sa a cikin wannan littafi suna nan a rubuce a littattafan masu tsarki. To tunda mutum a kullum yana bida a tunashe shi, sai mun koma mun zaburo su a cikin littattafan nan, mun sa su a karamin kasida wanda zai zama da saukin karatu, wanda bai zama mai da wahala ya je bude Bible yana duba wannan aya ta ce, wani aya ne bata ce ba, to gashi anan. In kuma yana so ya duba shin wannan abin da aya ta faɗa akwai shi Alkur'ani gata a wurin. To dalilin da mun yi wannan ne domin mu kara saukakawa waɗanda suke bida su kara sanin abin da ya kamata. Shi yasa mun ce wannan zai zama da amfani ga malamai, wato pastoci, ga kuma mabiya, domin idan kana neman sanin menene zamantakewa a addinance, to ka ganga shi a rubuce.
Amma ga kwararre a fannin zamantakewan dan adam, Abubakar Aliyu Umar yayi nazari cewa
tun shekara nawa ake wa'azi tsakanin musulmai da kiristoci kuma ake zaune lafiya, sai daga baya da hakan kwaɗayi ya shigo, kwaɗayi shi ko ba abin da yake haifarwa illa kaskanci da wulakanci. Saboda haka wannan abu sun bullo makamunansu da shi ne, kuma ba wani tasiri da wannan kundi zai yi. An wani dalili don mutum zai wa'azi ku ce wai ku ne za ku ba shi wani kundi ku a matsayin suwa? Da yawa malamai, shi yasa ake ta samun matsaloli tsakanin musulmi da kirista.
To sai dai ɗaya cikin jami'an wannan kungiya, Lantana Abdullahi Bako, ta ƙarin haske ke akan batun
irin tafiyar da muke, mun gane cewa akwai rashin fahimta na cewa waɗannan addinan biyu suna koyar da mu abubuwa ɗaya ne kusan a kowane lokaci, na yanayin zamantakewa, na yanayin zaman lafiya, na yanayin son juna, na yanayin zumunci da sauransu. To yawanci idan muka je rikicin da ake samu, muna ganin kaman Krista suna abinsu ne daban, ko musulmai suna nasu, suna ganin kaman kowa addinin nan daban ne. To amma kuma idan muka duba muna bautawa Ubangiji ɗaya ne, kuma akwai tsare-tsaren addinan da ya hada kawunan mu da muke ganin an yi watsi da su. To shirin da muka yi shine ya dauki lokaci wurin shekara uku muna yi. To Allah ya kawo mu yau da zamu kaddamar da wannan kundin ka'idojin zamantakewa musamman tsakanin addinai biyu da suke Nigeria, Musulunci da Krista. To muna ga kamar zai taimaka mana na ganin haɗin kai musamman ga yanda rikici a Nigeria ya fara daukan fuskan addini. Muna ga kamar idan aka hada addinan nan biyu suka yi koyi da abinda Musulunci yace ko abinda Krista yace, muna kamar za a samu tafiya mai kyau da zaman lafiya da zai dore da kuma ci gaban Nigeria baki daya.
Shi ma mataimakin shugaba a wannan kungiya ta wanzar da zaman lafiya tsakanin addinai, Dr. Yakubu Yusuf Arigasiyu, ya yi ƙarin bayani kan wannan kundi da yadda zai amfani al'umma.
Kawunan da suka rarrabu shine muke so mu fitar da wani abu irin wannan littafi din yanzu, waɗanda za a raba mutane su karanta su gane cewa Allah da ya ga dama shi ya halice kafiri, ya halice musulmi, ya halice Kirista, ya halice kowa da komai. Saboda da ya so da ya yi kowa musulmi a Najeriya, da ya so da ya kyale kowa ya zama Kirista ko zaman tuma wani abu ma daban. To tunda dai Allah din shi rahmansa yayi wannan a Najeriya, to sai zaman to kuma in muna son ci gaban Najeriya, to dole kuma mu yi tunani hanya wadda zamu zo na lafiya. Akwai hanya zamu zo na lafiya ta hanyar da addinan mu suka karantar da mu. Wannan ya sanya abun da suke faruwa da suka faru a baya da suke faruwa a yanzu da ma wanda muke zama za su faru nan gaba idan ba ilmantarwa da karantarwa da fadakarwa zai faru, shine muke so mu tuka hanci yanzu.
Manazarta na cewa wannan kundi ya zo a daidai kan gaba domin an samu yanayi na rigingimu da ke da alaka da cin mutunci ko furta kalamai na kyama a bangaren mabiya addinan biyu a baya da ya kawo zub da jini a wasu sassa na kasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe da minti 16. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Tare da fatan ana cikin ƙoshin lafiya, Halima Abdullahi ce ke muku lalle marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Madalla, a cikin shirin na wannan lokaci za mu duba yadda waɗanda suka yi fice a kafofin sada zumunta ke mu'amalarsu da mutane da ke musu kalaman cin mutunci da kagi ba tare da sun shiga wani mummunan yanayi da ka iya taɓa musu ƙwaƙwalwa ba, kuma su ci gaba da yin rayuwarsu na yau da kullum. Yayin da yin amfani da yanar gizo ke zama wata hanya na aikata laifuka daban-daban, za mu tattauna da mai baiwa tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari shawara akan kafafen yaɗa labarai na zamani, Bashir Ahmad, inda muka fara masa tambaya akan yadda yake ci gaba da yin mu'amala da mutane a kafofin sada zumunta duk da cewa ana mishi zagin cin mutunci wanda ke cikin nau'ukan cyberbullying a Turanci.
So na farko abin da ya fara bani wannan kwarin gwiwa shine ka fahimci ma menene aikin. In ka fahimci menene aikin ka, shine zai baka wannan kwarin gwiwa. So a lokacin da na shigo zan iya cewa ni sabo ne a siyasa a shekarar 2015, irin wannan abubuwan kusan sabbi ne a wurina. Amma da aka zo aka bin wannan mukamin na fara a da, gaskiya ko fita bana in akai wani hayaniya, misali wani abu ya faru a ƙasa na saka daga irin yanda mutane suke zage-zage, zaka ga ko iya fitawa bana iya yi. Domin zan yi tunanin cewa kamar na fita ya gata ma in za a yi ma una ba na ba zai iso su ba. Amma daga baya a hankali na zo na fahimci cewa su ko wannan abin da yake faruwa saboda kujerun da nake kai ne ba wai saboda dalili na bane. Domin abin sai ka ga a social media an kasa kowa yana jinka kamar zai cinye ka. So amma in ka fita kuma ka je ka zauna da mutanen a waje, sai kuma abun ba haka yake ba. So daga lokacin ne na gane cewa ashe ba kai din ake yi ba, office din ka ake yi ba. So sai na gane shi kuma office din ai ba ni bane ba, shi shugaban kasa ne wanda yake so ya ja shugaban kasa ko ya shugaban kasa wani abu, wataƙila shi yana ganin ya zagen kamar ya zagi shugaban kasa ne. To ni kuma da nake aiki da shi ai kamata ya dama na dauke ba zagin da za a yi masa. Ga wannan ya bani wannan kwarin gwiwa, zaki ga ko me aka yi mun, irin tuna cewa na farko in ni ya gani a fili ba lalle yamma ba. Na biyu kuma zan tuna cewa fa shugaban kasa yake kare wannan design. To wannan ya saka ko me ya faru sai ki gana kau da kaina wani lokaci in na rubuta abun ma na san ne zafi ne ba ma zan koma ba dan na san tabbas abun da mutane za su faɗa ba abu ne mai kyau ba.
Shin akwai wani course da ka dauka domin ka iya sanin yadda zaka iya mayar da martani akan shafukan ka na sada zumunta?
So ban je na dauki wani course wai irin yanda zan ke responding da mutane kai tsaye in ce na je na zauna a aji an koya min ba, amma mu'amalar ta yau da kullun ma ta karantar da ni cewa ga irin abun da wannan in ka zo wace kila mutum ya zo da zafi kaman wuta ya tashi a jikinsa, in kai kuma ka zo da ruwan sanyi so kana zuba masa ko wutar ce ta tashi kai kuma ka zo da ruwa mutuwa za ta yi. So wannan abun shi na fahimta, shi na kula da shi, kuma shi na tsaya a kansa, kuma shi ya min amfani.
Daga farko an fara wa tsohon shugaban kasa aiki zuwa yanzu, waɗanne irin kalubale ka fuskanta?
Kalubale kan akwai su, don misali da rayuwa kai kadai kake yin ta, amma yanzu rayuwarka zaka ce tunda kai aiki da shugaban kasa kusan idan mutane sama da miliyan 100 na kanka. So ba irin kalubalen da yafi wannan a bangaren aiki, ba irin kalubalen da na sha fama da shi irin yaɗa labarin kan ƙarya. Ko lokacin za ga ana zaune wani ya yaɗa labari na ƙarya ya ci fa da shugaban kasa yayin kaza, wanda dole sai ka fito ka zo ka yi kokari ka fahimtar da mutane. Kuma shi da man kowa ya sani labari na ƙarya yafi yaduwa sama da labarin gaskiya.
To tun bayan kuka sauka daga kan mulki an samu rago waɗanda suke turo maka irin martani a shafukan ka na cin mutunci?
Zan iya cewa an samu raguwa, amma shi din ma ni ne kokari zan ce na rage su, ko shi wannan sabon shugaban kasan za a tsaga har yanzu wani na zuwa shafi na yanzu nan da zan buɗe zaki ga wani abun ana so a aika shi shugaban kasa Tinubu, amma zaki ga an hada da sunana a ciki.
To shin akwai wani lokaci a yayin aikin ka da ka ji kaman zaka aji aiki saboda irin kalubalen da ka fuskanta?
Gaskiya ban taba jin haka ba. Dalili ko shine shi wanda nake wa aikin, shi tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari, na san yana yabawa da irin abun da nake. Akwai wani lokaci da zan bada wani misali, a lokacin yana London ba shi da lafiya, sai na zo nake magana cewa in ana so a bunƙasa naira to dole sai mun daina kashe dala, sai a muna kokari muna sayan abubuwan mu na gida. So wannan magana da na faɗa nace sai ana daina zuwa kasashen waje an kai ƴaƴan mu karatu kasashen waje domin bunƙasa makarantun mu, sai mun daina zuwa asibiti domin neman magani kasashen waje. So na faɗi magana ne kai tsaye. So ashe mutane kawai sun yi linkin din maganan nawa da cewa ai ga shugaban kasa can yana waje yana kashe kuɗin gwamnati, amma na zo ina wannan kai tsaye ma sai ga ce ai na sake shi. So ya dade baya nan abin ya damu kwarai da gaske, domin ina tare cewa eh ko ni ne ne kake aiki a kashi na bayan da lafiya ina waje, kuma ka zo kai wannan magana time din ma mutane sa ganin kaman ba zai dawo ba. So sai inji tsoron kashi ma ya tare cewa na fara wannan tunanin ne na shiga cikin wanda suke masa attack ma cikin ikon Allah. Bayan mun yi waya da ma lokacin ana dan yin waya da shi a duba shi sai yake ban labarin abun ma ya maji, kuma yace abun da na faɗa gaskiya ne, kuma in ci gaba da duk abun da na san zan yi ne promoting Nigeria a ci gaba da yi kar ma na damu. To irin wannan ya saka koda na ji zafin abu sosai ina zuwa ina ganin sa, wani lokacin ma shi zai ce ayi hakuri. So wannan ya sa gaskiya ko sau ɗaya ban taba ji ko wani ne nadama ko kuma na ji ciwon kamar na hakuri ban taba ji ba, kuma yanzu zan ci gaba da tafiya duk kare masa mutuncin shi har ƙarshen rayuwa insha Allah.
Daga ƙarshe ka yi mu'amala da kafofin sada zumunta sosai, ka ga irin kalubalen da ke ciki, idan zaka sauya abu daya me zaka sauya?
To abin da zan sauya shine mu'amalar mutane, domin wannan social media din wani ya da mutane sama da 100,000 da suke bin sa, 100,000 ko ba karamin mutane bane. In dai har zaka iya rubutun da mutum 100,000 za su gani, domin daga gun mutum 100,000 nan miliyan za su ji labari. So in ka zo kai mai ƙarya kai ba ka zafi to za su damu, iyalansa su damu, kuma a ce in mutum yayi ma ƙarya akwai wani tsauraran hukunci da za a dauka, kamar yanda in mutum yayi sata za a kai shi kotu a yanke mai hukunci. To shi ma mutum yazo yayi ma kasafi a social media a ce akwai wani hukunci da za a iya dauka.
Najeriya dai ta kafa dokar dace na aikata laifuka ta internet ne a shekarar 2015 wanda aka yi ta cicin fice a kai, a bisa cewa dokar ta saba wa ƴancin faɗin albarkacin baki. To masu sauraro gabaki ɗaya kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da magwantan murya Amurka, ni Halima Abdullahi ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Dun salam.
A gaida Halima Abdurra'ub. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko ya fito ne daga Husaini Ali mai gishiri Rijau, ya ce salam sashin Hausa. Ko shakka babu shawarar da masana suka baiwa gwamnatin tarayya akan ci gaba da baiwa talakawa tallafi na dindindin, hakan ya yi daidai. ganin irin mawuyacin hali da talaka ya shiga sakamakon janye tallafin man fetur. Don haka ina kira ga gwamnatin Najeriya da ta ci gaba da sayo abinci da sauran kayan masarufi domin sayarwa talakawa akan farashi mai sauki. A ƙarshe ina roƙon Allah ya cusa tausayi a zukatan shugabannin mu, amin. Sako na gaba ya fito ne daga Sanusi Madatai da Magaram da Isuhu Makeri Madatai da Iliyasu Yakuba Digawa da Yakuba Mai Aski Badaraka da Haddabi Mai Kwamfuta Mai Yama. Suka ce salam BOA, baiwa takwarorin su sojojin Mali da Burkina Faso damar shiga Nijar da zummar kakkaɓe 'yan ta'addar da suke shawagi a tsakanin ƙasashen. Da gwamnatin sojan Nijar ta yi hakan ya yi daidai. Muna fatan wannan mataki da zama sulhu shafe babin 'yan ta'adda a waɗannan ƙasashen. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya kawo mana da dawwammamen zaman lafiya a Afirka da ma faɗin duniya baki ɗaya. Albarkacin ranar Hausa ta duniya da aka gudanar, muna kira ga mahukunta da su tashi tsaye wajen kawar da manya da ƙananan ƙalubale da harshen ke fuskanta. Dan ganin ya ci gaba da bunƙasa a cikin duniya ba tare da wani tangarɗa ba. Sako daga Sani Mai Lange-Lange Yalwa Yawuri. Sako daga Yusuf Muhammad Gagarawa, garma hukumar Gagarawa, jihar Jigawa, Najeriya. Yace salam da fatan ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka suna lafiya, amin. Na taya 'yan uwa na al'umar jihar Jigawa murnar cika shekaru 32 da samun jihar Jigawa. Allah ka ƙara ɗaukaka jihar Jigawa da al'umar cikinta da al'umar Najeriya baki ɗaya, amin. Sai sako daga Isuhu Dila Faki, yace salam murya Amurka. A daidai wannan lokaci da Allah ne kaɗai ya san, talakawan da ke kwana da yunwa a ƙasa ta Najeriya, nake kira ga mawadata da su taimakawa talakawa mabukata da tallafin abinci domin rage raɗaɗin wannan ƙunci na rayuwa da ake fama da shi. Kowa ya taimaki wani, to shi ma zai ga buɗin harkokinsa na nema. Allah ya sa wannan kira ya je kunnuwan waɗanda ya dace, amin. Madalla, yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
To Hafiz, a takaice, wato gwamnatin juyin mulkin soji ta kasar jamhuriyar Nijar ta soma tattaunawa da 'yan kasar a matakin jihohi a zaman wani yunkuri na ƙara janyo ra'ayoyin 'yan kasar a kusa da ita. Wato gwamnonin jihohi ne suke gudanar da waɗannan tarukan tare da ƙungiyoyi da na fararen hula, kama daga 'yan kasuwa da manoma da ɗalibai da ma'aikata da ma dukkan rukunoni na al'umma da manufar ɗinki ɓarkar bambancin ra'ayoyin da suka taso a tsakanin 'yan ƙasar kan wannan juyin mulkin. Shugaban 'yan sandan Jackson Villa na Amurka ya ce ɗan bindigar nan farar fata da ya kashe mutane uku a kantin sayar da kayayyaki na Dollar General da ke Florida a jiya Asabar yana da ra'ayin wariyar launin fata kuma da tsanar bakakarin fata. Shugaban 'yan sandan TK Waters ya ce daga bisani ɗan bindigar ya harbe kansa, kuma dukkanin mutanen uku, maza biyu da mace ɗaya da ya kashe, bakakin fata ne. Waters ya ce ba wata alama da ke nuna cewa maharbin ɗan wata ƙungiya ne. Prime Minister India Narendra Modi ya yi kiran da a sanya ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ta AU a cikin ƙungiyar ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki ta G20, yayin da yake ishara da ƙasarsa zaman maslaha ga sarƙaƙiyar da ake fuskanta gabanin babban taron ƙungiyar ta G20 a New Delhi a wata mai zuwa. Ƙungiyar ta ƙasashe 20 masu ƙarfin tattalin arziki ta ƙunshi ƙasashe 19 da tarayyar Turai ta EU, wanda ya bada kusan kashi 85 cikin 100 na kuɗaɗen shiga na duniya, kuma 1/3 na yawan mutanen duniya. To amma ƙasar Afirka ta Kudu ce kaɗai take cikin ƙungiyar daga nahiyar Afirka. Ukraine ta faɗa a yau Lahadi cewa ta karɓo, wato ta harbo makamai masu linzami na Rasha guda huɗu a cikin dare, to amma bata bayyana inda lamarin ya auku ba. A halin da ake ciki kuma a al'adance, farar hula da na soji da ma'aikatan jiragen sama na Ukraine suna yin bikin ranar Asabar ta ƙarshe a watan Agusta a matsayin hutun ƙwararru, inji shugaban ƙasar ta Ukraine Volodymyr Zelensky a cikin jawabinsa na yau da kullum a jiya Asabar. Ya ce wannan shekara a Ukraine za a sami sabon matakin zirga-zirgar jiragen sama na sojan Ukraine domin jiragen yaƙi samfurin F-16 su sami bayyana a sararin samaniyar ƙasar. Zelensky ya kuma tuna da matuƙan jirgi uku da suka mutu a sararin samaniya a yankin Zitomir a ranar Juma'a.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima da daddare. Za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin Murtala Faruku Sanyi da ya karanto labarai, sai kuma Julie Ledes Gresham da ta daidaita mana sauti da bada umarni, da ma injiniyar mu ta yanzu Helen. Daga nan birnin Washington DC, Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama. Assalamu alaikum.